This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Abidu Fage ce tare da Murtala Faruk Sahinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba 11 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Babbar jami'ar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya a Gaza ta ce yanayin da ake ciki yayi matukar nunana yayin da Falastinawa a Gaza take cikin mawuyacin hali. Prime Minister kasar Poland Donald Tusk ya ce za a iya fara tattaunawar samar da zaman lafiya a yakin Ukraine a lokacin da Poland din za ta karbi ragamar shugabancin kungiyar tarayyar Turai a ranar 1 ga watan Janairu. Ci gaba da bukukuwan murna a kasar Syria da kuma sanar da kafa sabuwar gwamnatin rikon kwariya na ci gaba da haifar da kyakkyawan fata ga kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar rundunar sojin Najeriya ta ce tana aiki tare kafada da sojojin Niger domin murƙushe 'yan ta'addan Lakurawa. Ko shin wannan haɗaka ka iya haifar da ɗa mai ido?
Yana tayi sake yanzu ga shasu ma mai wajen local government guda nawa irin wannan operation bai kamata ma a fito banya jama'a ji a faɗa ba sai dai kawai a gani kawai an daren musu.
Muna tafe da ƙarin bayani gaba kaɗan a cikin shirin. Sannan za ku ji cewar kotun tarayya da ke Abuja ta yi watsi da buƙatar ba da belin tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello. Kamar kowace safiyar ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin baki ne yanka wuya shirin da kan duba lamuran siyasa. Cece-kucen siyasa daga ƙasashe daban-daban musamman ma a ƙasashen nahiyar Afirka. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya da kuma cika kun labaran duniyar. Wata dokar garkuwa da aka fi sani da kudirin dokar kare 'yan jarida da za ta baiwa 'yan jarida kariya ta tarayya ta kasa samun amincewar Majalisar Dattawan Amurka da yammacin jiya Talata bayan da dan Majalisar Dattawan Senator Tom Cotton ya toshe ta. Dokokin garkuwa suna kare 'yan jarida daga tilastawar gwamnati na su ba da bayanai kamar sunayen mutane da kamanninsu. Haka kuma dokar za ta takaita yawan kwace bayanan 'yan jarida ba tare da sanin su ba. Kusan kowace jiha ta Amurka da gundumar Columbia suna da kodai dokar garkuwa ko kuma amincewar kotu na kariyar majiyoyi, amma babu wata doka ta tarayya akan wannan. Majalisar wakilai mai rinjaye ƴan jam'iyyar Republican ta amince da dokar a watan Janairu, amma kuma yunkurin zartar da kudirin a Majalisar Dattawa ta hanyar amincewar bai daya ya ci tura da yammacin jiya Talata bayan da Cotton ya toshe ta. Kowane sanata guda daya na da ikon dakatar da wani kudirin doka da aka gabatar don neman amincewa ta bai daya. Babbar jami'ar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya a Gaza ta faɗa a jiya Talata cewa yanayin da ake ciki yana da matukar muni, kuma ana buƙatar ƙarin kudirin siyasa cikin gaggawa domin samun isassun agaji ga Falastinawa da ke cikin mawuyacin hali a Gaza. Sigrid Kaag ta zanta da manema labarai bayan shafe sama da sa'o'i biyu tana ganawar sirri da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya game da halin jin kai a Gaza. Ta ce ofishinta na da alakar aiki da gwamnatin Isra'ila a kowane mataki. Ta ba da shawarwari tare da tsara hanyoyin samar da kayan jin kai daga Cyprus da Masar da Jordan da Isra'ila. Ta ce Falastinawa a Gaza suna jin cewa kasashen duniya sun manta da su, kuma suna rayuwa a cikin mawuyacin hali da yanke kauna, suna fatan a samu tsagaita buɗe wuta. Hukumomin ba da agaji sun kwashe tsawon watanni suna fuskantar mummunar matsala sakamakon takunkumin da Isra'ila ta kakaba da rashin bin doka da wawushe ganima da Falastinawa masu dauke da makamai da fararen hula suke yi. Prime Minister kasar Poland Donald Tusk ya faɗa a jiya Talata cewa za a iya fara tattaunawar samar da zaman lafiya a yakin Ukraine a lokacin hunturu, lokacin da ya zo daidai da Poland za ta karbi ragamar shugabancin karɓa-karɓa na kungiyar tarayyar Turai ta EU a ranar 1 ga watan Janairu. Tusk bai bayyana cikakkun bayanai game da wuri ko lokaci kuma waɗanda za su shiga cikin tattaunawar ba, amma dai ya shaidawa Majalisar Ministocinsa cewa yana fatan sakamakon ƙarshe na tattaunawar ta EU zai haifar da zaman lafiya ga Ukraine. Sai dai kuma Tusk yayi nuni da cewa Poland wadda ke goyon bayan makwabciyar ta Ukraine tun bayan da sojojin Russia suka mamaye ta a shekarar 2022 za ta kasance babbar mai shiga tsakani a tattaunawar. Prime Minister na Poland ya ce ina son Poland ta zama kasar da ba wai shiga kadai ba, har ma za ta tsara yanayin waɗannan shawarwari da za su kawo mana tsaro da kuma tabbatar da muradun Poland. Tusk ya ce shugaban Faransa Emmanuel Macron zai ziyarci Warsaw nan gaba a wannan makon domin tattaunawa kan ganawarsa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a ƙarshen makon da ya gabata da kuma zaɓen shugaban Amurka Donald Trump.
An jima kaɗan Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Najeriya ya ce suna aiki kafada da sojojin Niger domin murƙushe 'yan ta'addar Lakurawa, kungiyar da ta shiga jerin kungiyoyin 'yan ta'addar da ke salwantar da rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya da ke zauna a arewacin ƙasar. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
So now that the Nigerian report is coming on board, that means very soon Lakurawa will be a thing of the past.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Olufemi Olatubosun Oluyede ke bayanin cewa yanzu da jamhuriyar Niger ta bada haɗin kai, to kwanan nan za a murkushe sabuwar kungiyar 'yan ta'addan nan ta Lakurawa. Dole ne mu yi aiki da 'yan uwanmu 'yan Niger, saboda su ma matsalar ka iya shafar su. Abin kenan ma da yasa dole mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don fidda yaƙi daga rogo. Mu daga nan Najeriya muna fatattakar su, don haka muna sa ran su ma daga Niger za su afka musu, saboda idan Lakurawan nan suka ji wuta daga nan Najeriya, to Niger ɗin za su nufa. Yanzu dai Najeriya na fama da ɗimbin ƙalubalen tsaro iri-iri a daidai lokacin da babban hafsan ke ganawa da shugaban Najeriya Bola Tinubu. To ko me ka shaida masa?
We are sure, Mr. President, that I will do my best to make Nigeria better.
Na zo ne inda na tabbatar wa shugaban ƙasa cewa zan yi aiki iya bakin kokarina wurin tabbatar da ingantuwar al'amura a Najeriya, musamman a ɓangaren tsaro. Kwanan nan Lakurawa za su zama tarihi.
Lakurawa will be a thing of the past.
Kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Olufemi Oluyede. Tuni dai hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce tana nan tana ragargazar waɗannan Lakurawa.
This new group that has penetrated the northwestern part of the country, known as the Lakurawas.
Daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba ke ƙarin bayani kan sabuwar kungiyar 'yan ta'addan nan da ake kira Lakurawa da suka bulla a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Suna da alaka da kungiyar ISIS da a yankin Sahel, kuma wannan shine karan farko da 'yan jihadin daga yankin Sahel suka shigo cikin Najeriya. Sun takura kuma sun magaza shigowa cikin wannan ƙasa lokacin da mu sojojin Najeriya muke aiki kafada da 'yan uwanmu na Niger akan iyaka. Amma lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar Niger, sai waɗannan Lakurawa suka yi amfani da wannan dama na sukurkucewar alakar aiki tare, suka yi tatutuɗowa cikin Najeriya. Ko da yake yanzu an gyara wannan alaka, muna bin su, muna fafarar su. To shin ko wannan sabon babi na haɗin kai tsakanin Najeriya da Niger ka iya kawo ƙarshen Lakurawa? Tambayar kenan da na yi wa wani Hausa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya, Flying Lieutenant Aliko Yar Rashid.
Lakurawa din nan sun fi ƙarfin abin da ake tsammani. Tannan nan sun matso sun zo Kaduna, sun kuma sun shigo Niger, kuma suna karɓan haraji saboda su yi financing terrorism din su. So yanzu abin da ya kamata a yi a tsakanin sojojin Najeriya da na Niger ba shi bane akan cewa a tsaya a border a ga cewa an ga ƙarshen mutanen nan. Najeriya ta yi sake. Yanzu gashi sun mamaye wajen local government guda nawa. Irin wannan operation bai kamata ma a fito banyan jama'a ji a faɗa ba, sai dai kawai a gani kawai an daren musu. Akwai porous border. Shin ta yaga a rufe waɗannan porous border? Ta yaga a rufe akan cewa akwai wannan infiltration na su waɗannan 'yan ta'adda ɗin, tunda yanzu sun riga sun samu labarin akan cewa ana planning operation a kansu.
Aliko Yar Rashid, wani masanin tsaro a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala Faruk Sanyin na da ci gaban labaran duniya.
bukukuwan murna da ake ci gaba da yi a kasar Syria da kuma sanar da kafa sabuwar gwamnatin rikon kwariya na ci gaba da haifar da kyakkyawan fata amma kuma ba su sassauta kokarin da kasashen duniya ke yi na ganin cewa ta tashi hankula da fadace-fadacen da ake fama da su ba su kawo cikas ga kyakkyawar makoma ga kasar ba jami'an Amurka a jiya Talata sun ci gaba da kokarin su wani bangare na mayar da hankali kan tabbatar da cewa kungiyoyin ta'addanci irin su IS ba za su yi amfani da lokacin miƙa mulki a matsayin wata dama ta samun gindin zama ba komandan dakarun Amurka a yankin gabas ta tsakiya ya tashi zuwa kasar Syria inda ya gana da membobin kungiyar ƴan tawayen SDF da dakarun kurdawa da Amurka ke marawa baya waɗanda ke da muhimmanci wajen yaƙi da raguwar ƴan kungiyar ta'addan da aka fi sani da IS ko kuma ISIS babban komandan rundunar sojan Amurka ya ce General Michael Eric Kurilla ya ziyarci sansanoni da dama a gabashin kasar inda ya sami kiyasin matakin farko na kariya ga rundunar da yanayin da ake samu cikin sauri da kuma kokarin da ake yi na hana ISIS yin amfani da halin da ake ciki a yanzu a cewar wata sanarwa daga rundunar a jiya Talata ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta ce ta mika kason dalar Amurka biliyan 20 daga cikin dalar Amurka biliyan 50 da kungiyar G7 ta baiwa kasar Ukraine zuwa wani asusun shiga tsakani na bankin duniya na taimakon tattalin arziki da na kuɗi ga kasar da yaƙi ya ɗaya ɗaya ta ma'aikatar Baitul Malin ta ce kuɗaɗen cikawa ne kan alƙawarin da ta ɗauka a watan Oktoba domin daidaicewa da alƙawarin da kungiyar tarayyar Turai ta yi na samar da dala biliyan 20 na taimako tare da kwace kadarorin Rasha da kuma wasu kananan basuka daga Burtaniya da Canada da Japan domin taimakawa al'ummar gabashin Turai wajen yaƙi da mamayar Rasha kuɗaɗen da aka fitar kafin rantsar da zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump a watan Janairu na da manufar kare kuɗaɗen daga karkatarwa da sabuwar gwamnatin sa za ta iya yi Trump ya yi korafin cewa Amurka na ba da taimako da yawa ga Ukraine ya kuma ce zai kawo ƙarshen yakin cikin gaggawa ba tare da bayyana ko ta wace hanya ba
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC bayan gurfanar da tsohon gwamnan jihar Kogi ya haya Bello tare da wasu mutane biyu kan zargin aikata laifuka da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa AFCC ta gabatar kotun tarayya da ke Abuja ta yi fatali da buƙatar neman belin da tsohon gwamnan ya shigar inda kotun ta ce ta yi watsi da buƙatar ne saboda an shigar da belin tun kafin a gurfanar da shi wakilinmu Ahmad Muhammad Dan Asabe na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton daga Lakwaja
Tsohon gwamnan yana fuskantar tuhuma tare da wasu mutane biyu wato Umar Shaibu Urca da Abdulsalam Hudu akan zargin aikata laifin almundana da kuɗin da ya kai naira biliyan 110 da hukumar yaki da cin hanci da rashawa wato EFCC ta gabatar masa a cikin hujjar da lauyan wanda ake tuhuma Joseph Daudu San ya gabatar ya roki kotun da ta bada belin tsohon gwamnan yana mai cewa Bello zai kiyaye sharuɗan belin mai gabatar da kara Kemi Tanyiro ta bayyana cewa neman beli ya saba ka'ida domin an gabatar da shi ne kafin a gurfanar da wanda ake tuhuma barista Sanusi Ibrahim Sanusi wani lauya ne mai zaman kansa kuma ya tofa albarkacin bakinsa a bisa hukuncin da kotun ta zantar
gaskiya wannan hukuncin da kotun ta bayar game da beli ga tsohon gwamnan jihar Kogi Alhaji Bello abu ne wanda yake hurumi ce da ya shafi kotu ita take da iko ainihin ta ba da beli ko ta hana beli ko da ke a yanayi irin wannan idan haka ya faru duk abin da ake magana a kansa duka zargi ne don bai tabbata ainihin haka ba sai ranar da ainihin aka shiga shari'ar gadan-gadan aka kira shaidu da sauransu a lokacin ainihin za a gane ainihin alƙiblan wannan shari'ar to saboda haka tunda yake yanzu kotun ta ki ba da beli saboda cewa a garinta ya yi filing din case din prematurely to ita tarta da daman ta yi la'akari da wannan ainihin hujjojin amma kuma duk da haka cewa ainihin an daga shari'ar sai 20 da sai shekara mai zuwa 2025 ya hana shi ainihin lauyoyinsu su gazaya zuwa filing wani fresh application na ƙara neman belinsa kafin ranar da ainihin za a koma kotu
a jikaci shari'a ta gangaren saboda haka duk wanda ake zargi a irin wannan yana da dama na maganar dadi ya sake nema tunda an yi sake take case din to yana iya koma wani waje ya sake neman ainihin alfarma na beli game da ainihin wanda ake karewa
Har ila yau na zazzaga birnin Lakwaja inda na tattaro ra'ayoyin wasu daga cikin al'umman jihar Kogi game da hukuncin kotun.
Ni ne Malam Saluhu mai sayar da tumatir a Lakwaja. Wannan hukunci dai to mun bar ma kotu sai yanda suka yi da shi. Allah ya tabbatar da alheri a ciki.
Muhammadu Isa mai sayar da wake. Wannan shari'a da kotu ta yi mun ji dadin sa ba mu ji dadin sa ba. Mun so mu ji menene hukuncin da suka yanke akai amma yanzu aka tura shi gidan maza yanzu nan to guje-guje ya kare kenan yayi gujin shi ya saur ya hausa ma ya gangaro kasa ya je ina ne to yau gashi ya koma gidan ga halinka to Allah ya sa in ya fito a shari'a akan adalci
sai dai kuma kotun azamanta ta bada belin mutum biyu da ake zargi da hada kai da tsohon gwamnati ta Kogi akan kudi naira miliyan 300 nayi kokarin jin ta bakin kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Kogi Kingsley Fango da kuma mai magana da yawun hukumar EFCC Dele Oyewale game da hukuncin kotun amma hakan ya citira na kuma aika musu da sakan karta kwana amma babu amsa kawo hada wannan rahoto Ahmed Muhammad dan Asabe sashin Hausa na muryan Amurka daga Lakwaja a Nigeria
a gaida Ahmed Muhammad dan Asabe ana sauraron shirin ne daga dan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya babban zaben kasar Ghana na shekarar nan ta 2024 ya kammala amma kuma ya bar darussa da ababen koyi da dama jama'a assalamu alaikum
I have the singular honor as the returning officer of the 2024 presidential election to declare his excellency John Dramani Mahama
Shugabar hukumar zabe ta kasar Ghana kenan Jean Mensah take bayyana sakamakon zaben shugaban kasar wanda tsohon shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar adawa ta NDC ya sami nasarar lashewa da kashi 56.5 na kuri'un da aka kada inda kuma ya doke babba abokin karawarsa mataimakin shugaban kasa mai ci Dr. Mahmud Bawumia wanda ya sami kashi 41.6 cikin 100 na kuri'un zaben duk da yake dai ba a rasa ɗan matsaloli ba nan zuwa can to amma dai ga baki da yan zaben kamar yadda manazarta suka ce ya sami karbuwa yabo da kuma jinjina a idon duniya inda hukumomi manazarta masu sa ido har ma da ɗaiɗaikun jama'a suke bayyana cewa kasar ta Ghana tana aiki wani da babban darasi ga sauran kasashe masu da'awar bin tsarin demokradiyya musamman a nahiyar Afrika Tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Muhammad Nama Desambu shine ya jagoranci tawagar masu sa ido kan zaben na Ghana daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afrika wato ECOWAS ko CEDEAO
Alhamdulillah an yi zabe lafiya kuma yanda aka tsara zaben yayi kyau mutanen Ghana sun yi kokari saboda an yi komai cikin tsanaki kuma bisa ga yanda dokar zabe ta sa mataimakin shugaban kasa ya tabbatar da cewa ba shi ne zaben nan ba nan da nan tun da sassafe ya fito karfe 9:30 yayi bayani wa yan jaridu da yan kasan Ghana kuma yayi ma wannan murna John Mahama wanda ya ci zaben nan wannan ya kara ba da zaman lafiya kuma yawancin campaign da aka yi an yi shi ne akan bukatu na mutane saboda ka wannan abun koyi ne na cewa an zo zabe da amfani da irin yanayin abun da shi wanda yake neman zabe shi zai yi wa jama'a ina ganin wannan abun koya ne
yanayin yadda aka gudanar da zaben yadda dan takarar jam'iyyar adawa ya yi nasara kan dan takarar jam'iyya mai mulki da kuma yadda mataimakin shugaban kasa mai ci wanda shine dan takarar jam'iyya mai mulki ya gaggauta rungumar kaddara na shan kai har ya kira dan takarar da yayin nasara ya taya shi murna tun ma kafin akai ga bayyana sakamakon zaben a hukumance sun burge wasu al'ummomin makwabtan kasashe kamar Najeriya da Niger waɗanda ke fatan nasu kasashen ma za su dauki wannan darasi
shi wannan anka kada da yi wani jaba yace wa ai zai gudu ne zuwa kotu domin ya dauka ƙara a neman shi haƙƙi ne shi yace amma an juye an ba wancan ya yarda cewa lalle lalle ɗan ƙasa sunan suka zabi wanda ya cancanta ga ƙasa kuma ya zo ne barka ya taya shi murna kaga wannan abin da a ci ne cikin Afirka musamman irin kasashen mu na nan yankin Sahel ko in ce yankin kamar misali in ka doka irin ƙasar mu da makwabciyar su inda ana irin waɗannan inda ana irin waɗannan abun da abin duk waɗannan ce kuce na harkar siyasa ba yin su daga bayan zabi to gaskiya darasi ce in ci gashi Niger Nigeria darasi ga hinan gane ta ba mu
suna na Abubakar daga Sokoto to gaskiya zabi na kasar Ghana mun ji da kasance kuma mun yi farin ciki akan haka domin dukan abin da ya kasance akan yi zabi lafiya an kare lafiya sannan wanda ya zama ta cewa shi na daga bisa kuma an kai zabi ya zama ta cewa ba shi yake ba kuma har ya kasance cewa yayyima wanda ya ci zabi congratulations ko kuma mai murna akan ya ci zabi to duk wanda ya zama ta cewa dan Afrika na wanga abun shi na farin ciki akan shi domin me domin ba shi yake ba kuma shi na da mukamin da zai cewa ya san yana iya tankwarawa ko da karfi amma kuma ya kasa yin komi har ya zama ta cewa ya ba sa mulki kuma hayyayyima murna akan ya ci mulki
ni na Nura Tela Nigeria nan Afrika Ghana yanzu ta zama tauraruwa saboda nan kusa-kusa ba a yi wani zabi wanda ya bada armushi irin na Ghana ba nan Niger Nigeria wanga abu ya zama musu kamar wa'azi na zuwa ga kowa da kowa yanzu
hatta masu fashin baki kan lamuran siyasar duniya irin su Professor Khalid Dikwa suna ganin cewa akwai wasu muhimman abubuwa da ya kamata a maida hankali kan su a babban zaben na kasar Ghana
akwai lokacin da shi na farkon John Dramani Mahama a baya bai ci ba dalilin huldansa da bankunan na turawa wanda ko ina al'adunsu da manufofin nasu suna kassara kudin kasa suna kuma sa a sayar da kayan al'umma da sauransu babu zai ci gaba kuma shi ya sa na kalubalanci duk masu iya tattalin arzikin professor shi da sauransu na ce musu da kudin da wanda suke cikin gwamnati din ina kalubalanku da go akan ku nuna mun kasa ɗaya wanda suka karbi bashin bankin namu ne da karfi da yaji wato tilastawa ne ake musu bayan sun karba sai su zama bayi ina inda aka yi abinda shawarar nasu ta yi mana kewa a Afirka a fada mun guda ɗaya ta babu har yanzu ina jiransu na biyu kai na ci mataimakin shugaban kasar mai ci yanzu
Alhaji Mahmuda
Mahmuda Bawumia duk da cewa ya yi cewa a baya ya ki ya yi hulda da banki din nan na Lamini din nan amma daga baya ba da kai bori ya hau yanzu haka kusan aka kassara kudin kasa CD din nan ya kasance kamar na naira din nan kusan da haka wato 17 CD 17 ne yanzu haka bisa dala daya kuma duk abinda suka yunkuri cewa shi Mahmuda din ya yi magana akan cewa daga baya in ya ci zabe zai shigar da sari na dinari wato kudaden gold kai sai da sauransu wanda ma siyasa ce wato siyasa ce da sauransu amma ake fada din zaben an yi cikin lumana duk da cewa an ce za a tayar da kayar baya da sauransu sun ba marada kunya ba abin da ya tashi Lami Dabiya ne aka gama kuma kafin a irga a ce wannan ne ya ci wanda ya sha kayan din ya fita kai tsaye kamar irin na Najeriya lokacin da shugaba Goodluck ya bada akan cewa Buhari ya ci duk da cewa Orubebe din ya yi kai da fata akan karye yarda din da a ce lokacin da aka yi Jonathan din da a ce ya biye ta Orubebe akan cewa ba a yarda ya sun fadi ba to fitina suna iya tashi to yanzu na Ghana din masunki su tayar da fitina kuma sun rike kambin nasu na Ghana tana cikin kasashe kalilan wanda su sun tsaya akan demokratiya wanda ya ce za a bashi tun da suka fara demokratiya nasu wajen shekaru 32 wato 1992. Na'am.
Wani irin darasi wannan yake koyawa kasashen Afirka? Me ya kamata a yi nan gaba domin a tabbatar da cewa tun da mun zaɓi demokradiyya nan a matsayin tsarin da za mu yi aiki da shi, ta yaya za mu tabbatar da cewa ya zauna sosai daram?
Abun da ya kamata a yi din a Afirka, duk da cewa tsare-tsaren nan an ɗauko su daga ƙasashen Turai, babu laifi a yada shi ya canzu kaɗan, inda ba za a ce sai da kuɗi mutum zai ci zai saya takara ba. Misali na Najeriya, da takardan da mutum zai saya takara ma miliyoyi ne. To misali su malamin nan, su Professor Khalifa da sauransu na, da su Aisha Ma'azurin da su Hawwa Sharif din da sauran, in suna son su sha takara, ina za su samu miliyoyin nan inda za a ajiye, duk da cewa ana so a yi aiki ma al'umma, hidima ce ga ƙasa, amma kuma sai da kudade, manyan kudade. To a ci da maganan kudi din nan, duk wanda ya dace an yarda da mutuncinsa, matsayinsa na headmaster ne ko tsohon ma'aikaci ne ko tsohon soja ne ko polis ne, duk ma waye ne bisa mutunci nasa, mutane su zabe ma kowane unguwa, wace unguwa din a ce kafin ma 'yan siyasa din su zo mu tantance mu samu mutane kamar 20 haka a cikin wadinmu, wata a cikin unguwarmu, cewa duk jam'iyyun da suka zo sun mika musu list din nan su diba su dauka daga ciki waɗannan, ko ma waye ne aka dauka mun ci, ko ma waye ne mun ci abin da muke bukata. Na biyun kenan. Na uku, a tabbatar cewa wanda za su sa takara su kasance masu mutunci, ba abinsu da abubuwa na a sha a baya.
Masu taurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin duka abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin ne yake muku sallama daga birnin Washington DC.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Tuzara a takaice, wata dokar garkuwa da aka fi sani da kudirin dokar kare 'yan jarida da za ta baiwa 'yan jarida kariya ta tarayya, ta kasa samun amincewar Majalisar Dattawan Amurka da yammacin jiya Talata, bayan da ɗan Majalisar Dattawan Senator Tom Cotton ya toshe ta. Dokokin garkuwa suna kare 'yan jarida daga tilastawar gwamnati na su ba da bayanai kamar sunayen mutane da kamanninsu, haka kuma dokar za ta takaita yawan kwace bayanan 'yan jarida ba tare da saninsu ba. Babbar jami'ar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Gaza ta faɗa a jiya Talata cewa yanayin da ake ciki yana da matuƙar muni, kuma ana buƙatar ƙarin ƙudurin siyasa cikin gaggawa domin samun isassun agaji ga Falasɗinawa da ke cikin mawuyacin hali. Sergei Kag ta ce Falasɗinawa a Gaza suna jin cewa ƙasashen duniya sun manta da su, kuma suna rayuwa a cikin mawuyacin hali da yanke ƙauna, inda suke fatan a sami tsagaita buɗe wuta. Prime Minister ƙasar Poland Donald Tusk ya faɗa a jiya Talata cewa za a iya fara tattaunawar samar da zaman lafiya a yakin Ukraine a lokacin hunturu, lokacin da ya zo daidai da Poland ɗin za ta karɓi ragamar shugabancin karɓa-karɓa na ƙungiyar tarayyar Turai ta EU a ranar 1 ga watan Janairu. Tusk bai ba da cikakkun bayanai game da wuri ko lokaci kuma waɗanda za su shiga cikin tattaunawar ba, amma dai ya shaidawa Majalisar Ministocinsa cewa yana fatan sakamakon ƙarshe na tattaunawar ta EU zai haifar da zaman lafiya ga Ukraine.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi, misalin ƙarfe 8:30 agogon Najeriya Dijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da maimaicin shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawi da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima da hantsi idan Allah ya kai mu.